Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To madam, jami'ai a Turkiya sun ce shugaban kasar Sir Tayyip Erdogan ya sake shawara, inda yanzu zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka lokacin da za su kai ziyara. Haka kuma yau Laraba, rikicin siyasar da ya shafa watanni huɗu a Hong Kong ya kai ga zauren majalisu, inda 'yan majalisun masu goyon bayan kafarkin demokuraɗiyya suka yi wa shugaban yankin ihu. Jiya kuma mutane 12 da ke neman tiketin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka tafka muhawara.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kaddamar da aikin rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada ƙuri'a a yankuna huɗu na jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji rahoto akan ranar abinci ta duniya, wato yau kenan 16 ga watan Oktoba. Game da ranar matan karkara ta duniya da aka yi jiya 15 ga watan Oktoba kuma, wasu mata daga jamhuriyar Niger sun bayyana bukatunsu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jama'a a Turkiya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pence lokacin da suka kai ziyara Turkiya domin dakatar da shirin Turkiya na mamaye arewa maso gabashin Syria. Tun farko dai Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana da takwarorin aikinsu na Turkiya. Ya ce idan shugaban ƙasa Donald Trump ya je Turkiya, to zai gana da shi. Shugaban Amurka Donald Trump na neman a tsagaita wuta a arewa maso yammacin Syria. Ya ce mun kakaba takunkumi mai ƙarfin gaske da za ku iya tunani akan Turkiya, kuma muna da sauran abubuwan da za mu idan har takunkumin ba su yi tasiri ba, ciki har da gawurtaccen haraji akan karafuna. Turkiya ta kaddamar da harharen soji a makon da ya gabata domin kawar da dakarun kurdawa da Ankara ke dauka, wato ke daukansu a matsayin yan ta'adda, amma yawancin kasashen yamma na kallon su a matsayin kawaye a yakin da ake da kungiyar ISIS. A lokacin da ya kai ziyara Turkiya, Pence zai bayyana bukatar Amurka na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma shimfiɗa shirin tattaunawa, a cewar wata sanarwa daga fadar White House. Yau Laraba, rikicin siyasar da ya shafa watanni huɗu a Hong Kong ya kai ga zauren 'yan majalisu, a daidai lokacin da 'yan majalisu masu goyon bayan tafarkin demokuraɗiyya suka katse jawabin shugabar yankin Carrie Lam, suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisar, inda 'yan majalisu masu rajin demokuraɗiyya suke ɗaga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini. An kuma ci gaba da ihu lokacin da Lam ta fara jawabinta, lamarin da ya tilasta mata barin zauren na wani ɗan lokaci. Ta sake komawa a karo na biyu, amma bayan da zanga-zangar ta ci gaba, hakan ya sa shugaban majalisar Andrew Leung ya ɗage zaman. Daga bisani, Lam ta gabatar da jawabinta ta gidan talabijin. A nan birnin Washington kuma, 'yan majalisun wakilai sun amince da wasu matakai na nuna goyon baya ga masu zanga-zangar kafa demokuraɗiyya a Hong Kong, ciki har da wani ƙuduri da ya Allah wadai da katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ke yi a yankin na Hong Kong. Mutum 12 da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi muhawara a daren jiya Talata, inda kowannensu ke burin ganin ya fafata da shugaba Trump a zaben baɗi. Yayin muhawarar, dukkan 'yan takarar sun nuna goyon bayansu ga binciken da takwarorinsu 'yan Democrat ke yi a majalisar wakilai, wanda ka iya sa Trump ɗin ya rasa kujerarsa. A jawabinsa na farko muhawarar, tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci. Ya ce a tarihin Amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya ba kamar Trump. Ita kuma sanata Elizabeth Warren da ta fito daga jihar Massachusetts cewa ta yi shugaba Trump ya karya doka, saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa masu bincike a majalisar wakilai cikin sirri jiya Talata cewa jami'an gwamnati sun faɗa masa cewa ya yi a hankali akan batun mutane ukun da ake kira Three Amigos kan Ukraine, waɗanda suke da iko kan duk wani lamari Amurka kan Ukraine, a cewar ɗan majalisar Democrat Gerard Canoli. Canoli ya faɗa manema labarai cewa Kent ya bayyana taron ranar 23 ga watan Mayu a fadar White House, lokacin da shugaban ma'aikatan fadar Mick Laboni ya naɗa sakatare Rick Perry da jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland da jami'in Amurka a Ukraine Kurt Volker a matsayin waɗanda suke kusa da duk wasu harkokin ƙasar Ukraine. Kent ya bayyana cewa su ukun suna kiran kansu da suna Three Amigos, wato abokai uku, kuma sun yi hakan ma a gaban shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani taro a birnin Kyiv, a cewar Canoli. Canoli ya sake tabbatar da cewa Kent ya faɗa wa 'yan majalisar cewa gwamnatin Trump ta rike tallafin sojin da za a baiwa Ukraine, yayin da ake matsa ma shugaba Zelensky lamba domin ya kaddamar da bincike a wani kambu da wani kamfani da ke alaka da ɗan abokin adawarsa ta siyasa Joe Biden. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan rabin ɗaukacin adadin ƙananan yara a nahiyar Afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin haihuwarsu, abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa, kamar na kiwon lafiya da samun ilimi. Majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara, inda ake haifar yara a gida ba tare da iyayensu sun je sun yi musu rijista ba. An ɗago wannan batun ne a gefen taron ministocin ƙasashen Afirka da fannin yin rijistar yara ke ƙarƙashin ma'aikatansu, wanda yake gudana a Zambiya. A cewar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Zambiya, Columbia Margado, rashin yin rijistar na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci. Ta ce idan ba ka yi wa yaranka rijista ba, tamkar ba a san da zamansu ba ne. A ƙasashen Afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. A jiya ne aka kaddamar da ayyukan rijistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kuri'a a yankuna hudu daga cikin yankuna takwas na kasar, a ci gaba da shirye-shiryen hada kundin rijistar da zai ba da damar samar da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin dakile duk wani yunkurin magudi a zabukan kasar da ke tafe na shekarar 2020 da 2021. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Miliyon 'yan Niger ne aka bayyana cewa za a yi wa rajista a albarkacin wannan shiri da za a shafa makonni ana gudanarwa a matsayin wani bangare na ayyukan hada kundin rajistar da zai ba da damar samar da katin zabe mai hoto da zanen yatsu. Yankunan Doso, Tileberi, Tawa da Agadas ne aka bayyana a matsayin rukunin farko na wannan aiki. Abdulrahman Tari Bako shine wakilin hukumar zabe ta Seni a yankin Agadas.
Sai mu ma Allah godiya da ya gwada mu wagrana da zam kuma kamar duka kasashen Afrika, duk waɗanda Allah ya sa suka yi biometri, mu ma yau sai mu ci alhamdulillahi muna cikin biometri. Ita wannan biometri dadinta muna tsammani tana sa a yi zaɓe na kirki mai tsafta, paske wani bai ima wani zaɓe, kuma in baka da katin nan baka
iya
zaɓe.
A wannan farko ana iya cewa shirin ya samu karɓuwa daga jama'a, ganin yadda suka fito domin yin rajista.
Suwaye ba sunana. Sabon tsarin wannan da anka aza inda an mike da shi daidai alhamdulillah. Yayi gaskiya babu zancen sata kuma Allah ya ba mai rabo sa'a.
Sunana Isufu Asaddi. Nayi arole. Tsarin su yayi amma abu guda ne kuskuren da yake kamar abun babu gauga a cikin shi. Shine kamar mutanen naga kamar alamun ba kwararru bane mun ga har yanzu akwai mutane ga sunan wanda har ba su rubuta samu suka rubuta sunansu ba
mamman ta sunana na zo ne saboda yi rista ne saboda ina kishin kasa ta shi ya kani saboda haka ina so in zabe yayi ni ma yanzu yi zabe sabon abu ne ya zo gare mu bamu san shi ba kenan yanzu ne ya kamata za mu sanin shi sai mu ƙara hakuri
yan siyasa irin su Alham Abubakar sun yaba da wannan yunkuri da suka bayyana a matsayin wani matakin magance magudin zabe
gaskiya fi sabilillah wannan kofa ta rufe shi ta san cewa ana sargi ayi sata ko ya wani abu wannan babu shi muna gayyata dukkan mutane duk wanda yake da ajin wanda zai yi zabe mai shekara 18 abinda yi sama ya fita ya rubuta mutane shi da iyali shi
matasa na da rawar takawa wajen cin magurin da aka sa gaba a karkashin wannan aiki inji Abubakar wani matashin dan siyasa
Niger mafi yawan al'umma da ke cikin ƙasa duka matasa ne kenan kowane irin aiki ne inda na ci gaba ne namu ne matasa kenan dole sai mun jajirce mun kama abun da hannunmu da ƙarfin
mutum a ranar 1 ga watan Oktoba ne ya kamata a soma wannan aiki sai dai tangardar na'urori ta haddasa tsaiko kafin a shawo kanta a ƙarshen mako sai dai ƴan adawa na ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zabe saboda a cewar su hukumar zabe ba ta da cikakken halacci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma 16 ga watan Oktoba ce ranar abinci ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware musamman. Albarkacin wannan rana, wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya tattauna da wasu 'yan gudun hijira a jihar Borno akan kalubalen da suke fuskanta ta fannin noma da samun abinci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ranar 16 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar abinci na duniya tun 1945 ne da hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Food Agricultural Organization suka kebe wannan rana don gudanar da bukukuwa da kuma kokarin yaki da matsalolin yunwa a faɗin duniya baki daya. Wannan rana dai na ɗaya daga cikin ranaku masu muhimmanci a irin ranakun da Majalisar Dinkin Duniya ke kebewa saboda muhimmancin abinci ga bil'adama hakan kuma gudanar da faɗakarwa a irin wannan rana don tabbatar da samar da abinci mai gina ciki da ma yaƙar matsalar yunwa baki ɗaya a duniya sai dai wasu al'umman jihar Borno da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita da kuma ke samun mafaka a wasu sansanonin 'yan gudun hijira ba su ma san da irin wannan rana ba ganin irin matsalolin da suke fuskanta na ƙarancin abinci da yadda cewa akan samu tallafi daga wajen hukumomi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu gwamnatoci da kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum amma duk lokacin da mutum ya ziyarci irin waɗannan sansanoni zai dinga jin sabon labari ne na ƙarancin abinci na dai ziyarci wasu daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da jin yadda waɗannan al'umma ke gudanar da rayuwarsu da ma yadda suke samun abinci ga ma yadda hidima ta kasance da wasu daga cikin su
kin samu amare
to kamar me kuke buƙata a wannan wuri wanda ba ku da shi
na farko za mu samu zuwa mai noma inda muke godewa za mu samu zuwa mai noma ba
da su kuna camp ne yanzu
muna camp ne abinci ba mu samu watan mu diyawa ba mu samu abinci ba na biyu mun tafi abuna gwana mun tafi mai noma tukun abin mai noma mun samu kudi wana mun zo za mu saya abin da za mu ci
ok noman kudi kuke zuwa ku
noman kudi a biya mu saya abinci haka mun bukaran ba su bari mun dinga zuwa mutane mu
menene bukatunku ne
bukatamu mu ke zuwa kam nan dai Allah ya yarda abincin mu yau watan kudu ban samu ba Allah ya takame ni takame kai abincin
kuma ba ku samu abinci akan lokaci
lokacin ba ka samu kuma mun fita jejima Boko Haram sun kashe mu ja da sakaren jama wani mutane sun kashe da a galamari
kun je noma ne
sun tafi noma ne noman kudi ne sun kashe wata mu biyu ya wuce wannan Boko Haram sun kashe mutane 30 da wani a cikin kam na umma
su ne kuke so gwamnati ta yi muku
abinci.
Yawa ya dame mu. Allah ya dame mu ba. Ba mu da kai ba mu da sutura kuma ba abinci yau akai wata biyar ba mu samu abinci.
Daga ina kika zo?
Daga abun nan mijigi ne.
Eh ba ku da abinci.
Ba mu da abinci.
Shine kai bukatun kwanan?
Eh ba mu da kuma sutura da yaran mu da mu.
Ku menene matsalolin ku?
Eh matsalolin mu yana da yawa. Dalilin da yasa yanzu haka abinci da kansa ma fies abinda muke fahimta ba mu da shi. Na biyu ba mu da dakuna. Na uku ba mu da sana'a.
Ba ku da sana'a?
Ba mu da sana'a.
Eh to kuke ku samu abincin da za ku ci tunda kun ce ba ku samu abinci.
Eh yanzu haka presently da akwai wanda suna tafiya daji ana police. Wayan su suna zuwa mai moya saranta ce da wani ajiya binne wani kwata-kwata ba su wani toro da kabamba ka ba mu da halin wani.
Me suke zuwa yi a daji? Kace wasu suna zuwa daji.
Suna zuwa da saranta ce shirin ma yanzu an rufe haka ana kashe mutane.
Wasu daga cikin yan gudun hijira da yanzu haka ke samu mafaka a wasan sanoni da ke cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana kokansu na karancin abinci a daidai irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware na samar da isassan abinci mai gina jiki ga al'umma. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah a gaida Haruna Dauda Biyu. A jiya 15 ga watan Oktoba aka yi bikin ranar matan karkara ta duniya da nufin tunatar da gwamnatocin kasashe masu tasowa irin nauyin da ya rataya a wuyansu game da halin da mata ke ciki a yankunan karkara ta yadda za a dauki matakan magance matsalolin da suke fama da su. Za mu sake komawa Niger ga wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma da karin bayani.
Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuni da cewa mace ɗaya daga cikin uku a duniya na rayuwa ne ta hanyar ayyukan noma da kiwo. Saboda haka a bana aka karkatar da akalar shagulgulin ranar ta matan karkara wajen neman hanyoyin ƙarfafa matakan inganta rayuwar mata da 'yan matan karkara, ganin yadda illolin canjin yanayi ke haifar da cikas wa harkokin waɗannan bayin Allah. Hajiya Halima Sarmai, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ta ce ya yi daidai da yanayin da matan yankin Sahel ke ciki a yau.
Canjin yanayi ya tabbata, saboda mi kaga yanzu har mun shiga watan Oktoba ana ruwa. Kaga mata suna noma, mata suna kirshi, mata suna sassabe, mata suna komi. To menene ake iya ama mutanen karkara? Ya kamata a samu kayan aiki na zamani a bamu, a samu taki na zamani a bamu.
Haka kuma binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa kashi 80 daga cikin 100 na gidajen da ke da matsalar ruwan sha a karkara na dogara ne da mata da 'yan mata wajen nemo ruwan da za su yi amfani da shi. Misalin yadda abin yake a yau a nan Nijar.
Ba famfuna ba gare mu. In gidaje ma ka je ba samu ba za ka yi dai, rijiyar nan ce za ka tahiya dai. Haka nan in akwai ruwa in an cika ka doko, in babu kuma gaskiya abin ba daɗi wallahi. A gyara haffanfuna duka babu, rijiya ma babu ruwa. Yanzu sai mu kwana biyu babu ruwa. Ruwan da zaka saye ma Allah na tuba ga abun gidan ka, ma ruwan da zaka saye ma sai a ce maka bido sai 50 40 ko 20. Ina talaka ina gani abun sai ruwa, sai mun je rijiya. Yau rijiyan ma babu ruwa, rijiyan ma yau da muka she babu ruwa. Allah ka halbu ga yana ruwa yau bido bi gare mu. Mu dai gwamnati ta diba da wanga yanayi gaskiya.
Wannan na daga cikin matsalolin da a yau aka gano cewa suna yi wa ilimin mata tarnaƙi a ƙasashe masu tasowa.
Ana cewa a Nijar akwai matsalar karatu 'yan mata, dole a samu matsala saboda su ke kama ma uwayensu. To uwayensu kuma ba su da kayan aiki wanda za a yi da gaugawa a yi shi a lokaci, a yi hal a samu damar su ma su je su ɗauki darasi.
Ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Taribako da ke rangadi yanzu haka a yankin Tawa don duba halin da mata ke ciki a karkara, ta bayyana cewa gwamnatin kasar na ci gaba da ɗaukar matakan inganta rayuwar mata.
Mata yau suna cikin garake ko garin da muka gani toro. Tabarkalla mata, akwai yau macen da aka ce in ta yi noman rani na albasa kaɗai sai ta samu wajen biliyan 2 a cikin aikin da ta yi na shekara. To kaga ko babban alfahari ne, babban abu ne wannan ɗan Nijar da ce ɗan Nijar da aka kawo cikin karkara. Bayan an yi noma, an cashe, an yi komi, mata kuma su ɗauki hanyar garake. Kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu a rozuwar da wani duk abin da ya kamata
kayan aiki
da sarki mu yana badawa. Fi sabilillah, macen Nijar yau tana gani a ƙas horo da ake ba su na noman rani, shi ma yau suna amfana da shi.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla Gaida Sule Mumuni Barma kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
himma bata garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa
mako muna tare da wani sabon bako David Dumas da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC bumbar bakon nan mai gabatar da kansa to bako gare ka
nagode jama'a assalamu alaikum sunana David Dumas ni dan bula ne daga kauyen da ake kira Murgaran a karamar hukumar Damsa a Adamawa state ni marubuci ne na nan a Washington DC da zama da aure da aiki da sauransu na yi shekara 11 a wannan kasa kuma ina nan lafiya
to malam David mun gode a takaice malam David zaka faɗa muna wace shekara ka baro Najeriya ka baro Adamawa zancewa
nagode na bar Adamawa da Jimawa na yi makaranta a Kudu babana dan sanda ne mun tashi a Kudu amma mukan je gida mu yi gaisuwa so na bar Adamawa da dan Jimawa na zo Kudu na yi makaranta na koma na yi makaranta arewa sai na bar arewa na koma na shiga aiki kamin na bar kasarmu Najeriya a 2009 watan uku na bar Najeriya na zo wannan kasa
to malam David kakin ka baro Najeriya wani karatu ka je a jami'a can a Najeriya koko kasuwanci kake wani aiki kake wani irin aiki ne kake yi kakin ka baro a Najeriya
ni na yi makaranta a University of Maiduguri Jami'ar Maiduguri na yi polytechnic Ramat polytechnic na gama na shiga Jami'ar Maiduguri na gama na karanta turanci na koma na zama marubuci a Kudu na samu aiki a inda ake ce da shi oil and gas kamin na bar kasa so na yi makaranta a arewa na yi aiki da kuma da sauransu kamin bar kasa
to malam David ka ce ka kai marubuci ne ya ka kasance a kamfanin da ake sai da mai kuma asalin kai marubuci ne
to a Ramat na yi diploma na accountant finance so da nazo samun aiki tunda na yi makaranta na samu qualification na account da sauransu ya hadu da cewa wai ina da degree ana neman wanda yana da ilimi na bi da jama'a da kuma dan account kadan siyasa aka ni na samu aikin na samu na cigaba haka na samu kaina da kuma ikon Allah
to kene shekara nawa kai kenan kana aiki a wannan kamfanin
nayi shekara daya ina aiki a wannan kamfanin kamin nan din na aiki a gidan radio a wani wuri abinda ana ce da shi radio show presenter a Ikeja na aiki a wurin kamin nan na rubuce labaru da sauransu
to daga nan kace sai ka baro Najeriya kinan da ka baro Najeriya lokacin nan kana aiki a kamfanin ke kula da man fetur
oil and gas servicing company dai zan kira ta muna nan dai client namu su ne irin Shell da su NNPC da kansa da su Chevron da sauransu
to me dalilin barin Najeriya zuwa nan Amerika
a gaskiya zan ce alhamdulillah na gode Allah ya bani rayuwa mai kyau a Najeriya amma na bar Najeriya na zo wannan kasa neman ilimi da kuma rayuwa mai inganci na zo neman abubuwa kamar haka in zo in ci gaba tunda na yi first degree nawa a Najeriya na zo neman a master's da sauransu a nan in ci gaba in samu kuma aikin da zan iya in yi in samu abinda ana kira international experience ilimi mai zurfi
musamman ma a ce nana Amurka ke duk in kai karatu Amurka in ka koma gida gaskiya za ka iya taimaka ma al'umma
haka take
to da ka zo nan ka samu albarkacin wannan kasar ka samu ka kammala karatun naka na master ne kake so kai
yes na samu na kammala master's na a cyber security technology samu kuma IT abinda ake kira cyber security da IT da sauransu na samu aiki so zan ce da na samu na cika duk abinda ya kawo ni nan din na samu na da iyali ina da aiki kuma na yi karatu mai zurfi
kenan a yanzu haka kana da degree kamar nawa
Digiri na guda biyu ne yanzu. Yanzu haka ina neman na uku wanda ake kira PhD from North Central University. In Allah ya kaida da lafiya, zan fara shi cikin watan daya shekara mai zuwa.
Shi ma digiri ne a cikin cyber security ko ko?
Digiri PhD in abinda ake kira information assurance.
Malam David Dumas da asalin kasar Nigeria wanda ke nan babban birnin Washington. Mun gode da bamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Tuma da lagai da Abdul Aziz Adili Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa, ya Allah muna roƙanka da sunayenka 101 daga kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da wasu jihohin ƙasar mu Najeriya suke fuskanta, gani yadda lamarin kullun na yau daban na gobe daban. Sakon na gaba kuma ya fito ne daga Fatima Sade Saidu Daura, inda ita kuma ta ce salam VOA Hausa, muna Allah wadai da cin zarafin da jami'an tsaro suke wa al'umma a bakin bodar mutanen masarautar Daura, don haka muna fatan mahukatan Najeriya su gaggauta daukar mataki akan wannan matsalar wanda ta addabe mu. Sai kuma sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ita kuma ta ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama da najajantawa al'ummomin jihohin mu na kasar mu Najeriya wanda ambaliyar ruwa yayin sanadiyar raba su da gidajensu. Ta fatan gwamnatocin su da masu hannu da shuni za su tallafa musu don rage radadin asarar da kai a zukatansu. Ga kuma sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamsa Galadima da Sani mai langelange tare da dan Asabe mai fata ya wuri, inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, a yau muna kira da ministan tsaron Najeriya wato General Magashi wajen daukar matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da ayyukan kungiyar a arewa maso gabashin tarayyar Najeriya kai da ma tarayyar Najeriya baki daya. Sako mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga tare da Usman Muhammad Maiduguri da kuma Tahir M Tahir Jambulo, inda su kuma suka ce mun yi imani cewa manufofin shugaba Baba Buhari akan tattalin arziki suna da kyau kuma za su haifar da ɗa mai ido, sai dai matakan da dokokin da ake amfani da su suna jefa talakawan ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa da ƙara samarwa talauci gindin zama, misali kamar rufe iyakokin da suka hada Najeriya da ƙasashen makwabtanta da ƙara harajin kayayyaki da kuma sa takunkumi akan kamawa. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai duba yayi nazari akan wannan al'amarin. To madalla, kuma mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, jama'a a Turkiya sun ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan zai gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin da suka yi ziyara Turkiya domin dakatar da shirin Turkiya na mamaye arewa maso gabashin Syria. Tun farko da Erdogan ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News cewa Pence da Pompeo za su gana takwarorin aikin su na Turkiya, yace idan shugaban kasa Donald Trump ya je Turkiya to zai gana da shi. Yau Laraba, rikicin siyasar da ya shafi watanni hudu a Hong Kong ya kai ga zauren majalisu a daidai lokacin da 'yan majalisun masu goyon bayan tafarkin demokaradiyya suka katsa jawabin shugabar yankin Carrie Lam, suka kuma tilasta mata ta dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara. Zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisa, inda 'yan majalisun masu rajin demokaradiyya suka daga alluna da ke nuna hoton hannun Lam cikin jini.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun takon sakar da ake yi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya game da ƙarin albashin ma'aikata a ƙasar. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.